Ya Allah Sarki Mai Rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin Ka'aba albarkar annabi manzanka.
Kullana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فصل في أول واجب. أول واجب على المكلف إماله للنذر المؤلف كي يستفيد من هذه الدليل معرفة المصور الجليل وتلم إن نفسه لما سلم من ورطة الجهل وللهيك علم. الحمد لله. فصل في أول واجب. ونم فصلنا مغناني أكان فرقون واجبي أبنديك واجبي أكان مسلمي. Sai ce awwalu wajibin alal mukallafi, farkon wajibi akan mukallafi wanda yake baligi kenan, ya imaluhu lin nazari, yayi amfani da duba al muallafi mai ninki biyu. Shi abinda yake nufi ne mualla mai ninki biyu, duba mai ninki biyu ake so duk baligi ya dinga yi akan sha'anin Ubangiji subhanahu wataala. Yala akadari yana cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imani, shine inganta imani. To shine nan shi malam yace abinda yake wajibi farko wanda ya wajaba akan mukallafi shine amfani da nazari da hankali da basira, amma meninki biyu domin ya fada al-muqaddimatu as-sughra da al-muqaddimatu al-kubra. Shi wanda yake so kenan al-muqaddimatu as-sughra da al-muqaddimatu al-kubra. Al-muqaddimatu as-sughra ita ce matakin farko, al-muqaddimatu al-kubra ita ce natija, sai ita zaka yanke hukunci akan kowane irin abu. To akan wannan shine yace sai ka duba ka kalli irin wannan. To farko wannan wajibi na aini ne ba na kifaya bane, in nake fara ne in wani ya dauke wani, amma na aini ba mai dauke wani, kowa yana kansa dole. In ya mutu sai Allah ya tambaye shi subhanahu wataala, ko ba shi da uzuri ba shi da hujja ta kirgin sa, in dai ba da wata larura yake da ita ba. Amma waye abin yake zama wajibi a kansa? Sai ce mukallafi. Mukallafi shine wanda a shari'a alƙalami ya hau kansa. In aka haifi mutum alƙalami baya kansa, ba a rubuta masa duk abin da yayi, sannan abubuwa ba su wajaba a kansa ba na aqida ko ayyuka na ibada duk ba sa kansa, sannan waɗansu ayyuka na alkhairi duk ba sa kansa. Har ƙaramin yaro ba zai yi sadaka ba, ba zai kyauta ba har sai ya girma, ba yana ƙaramin sauƙin gaban nan bai yi ba. Kalmomi da zai faɗa ba za a yi hukunci da su ba, kama daga ranar da ya balaga toren na mala'ika zai ɗora alƙalami a kansa duk abin da ya shi kenan, kuma shari'a ta hau kansa. Daga nan ba shi da matsayin da zai ɗau doka a hannunsa, waya musa bai rama ya wuce wannan, dole sai dai kai wa shari'a ita ce za ta dinga bi masa sawun komai. Sannan duk abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wataala dolensa ne ya tsaya ya ga ya yi, in bai yi ba za a hukunta shi, in da keta haddi ne ya keta to za a yi masa hukunci. Amma shi takalifi da balaga yake zama da kuma hankali sai an sami buluk ma al'aqali kun an samu wannan to wato takalifi ya hukan mutun an dora masa nauyin yi an kuma dora masa nauyin bari in yake yin to hukunci zai biyo bayan sa wanda aka ce bari in yayi hukunci zai biyo bayan sa in wayannan biyu suka hadu ga balaga ga hankali sai ta kuma balaga ba ta da wata alama da za a ce wai dole sai mutun ya kai kaza wannan ubangiji shi yake yanke kayan sa wata zuri'ar ta kan fota sauran balaga wata nahiyar ta kan fota nahiyar sauran balaga saboda yanayi na sanyi ko zafi shi wannan shi yake samu idan mutum aka haife shi ko mace ko namiji dukkan abin da yake tattare da shi na rayuwa na kwayoyin halitta suna aiki sai na balaga su ne suke cikin sasari a sasari suke kuma cibiyar tana daidai nan din mutum nan ana abin yake daure to lokacin da al-alimul qadiru jalla jalalu yake san wane balaga za a sa wata kwayar halitta ta je ta taba shi wancan cibiyar da take rike da shi sai a ce ka saki dan kurkuku sai sake shi wannan kwayar tana fita to za ta zaga jiki sai muryar yaro sai ta canja sai ta yi karfi sai ta shi daga ta yara in ta mace ce sai ta canja sai ta zama muryar mace da ku ta yarinya ce sai a ga kwanjinsa ya fara murdewa mace ko sai a ga kirjinta ya fara ragawa to shi kenan daga nan balaga ta zo kenan laka ibnu ashir sai ya ba mu hukunci sai ce aubi maniyi aubi in bace sha'ara aubi samani ashratin hawlan zahar ga inda ake ganewa ta namiji ya kwanta ya bacci wanda zai sa shi ya wanka ko shekara satara in yi wannan ja balaga alƙalami ya hau kansa ko kuma gashi ya fito masa a wani gure gurare matse matse ko a hamata marasa kabarsa shikenan wannan tana faruwa ya balaga ita kuma ya mace ta kai matsayin da za ta yi al'ada ita ma ko a ga kirjinta ya cika ko muryarta ta canja shikenan sai ce ko kuma samani asratin hawlan zahara shekara 18 in ba ga wayannan ba in ta zo shikenan to sai a kula da shi to duk wanda ya zama baligi a ka'ida magabatansa sukan zauna da shi su nuna masa in namiji ne sai a ce masa to daga ajiya komai kai wasa ne ba alƙalami a kai amma yau da dan da mahaifin da kakan da sun zama matsayi daya duk abin da yi sai mala'ika ya rubuta na alheri ko na shari so da haka dole ne wasanni ya fadda su har ka sallah da an yana irin mubuwa yawa sai lada sai ya daina sai komo ya yi sallah sosai ya alola sosai ita ma ya mace haka ramadan ya zo ta ci gabacin abincinta ko ba ruwanta ta ɗau azumi ta karya a'a to daga nan kuma dole hukunci ya hau kanta to sai an nusar da mutum lafazai da mutum zai faɗa da ba za a kula da su ba to dole kuma sai an kula da su to daga ɗan yaro yake ji ba musulmi bane ba ruwan kowa da shi in ya zo ya zage zagensa ko da Allah ya zaga ba za a yi masa hukunci ba to da baligi bane babu wani abu a kansa duk abinda za a yi nasa azumi sai dai kawai a ɗora shi don ya koya shi yasa mai risala yake cewa kuma alaihim an ta taƙi da homin addini kulubuhu ba wajibi bane a kansu zukatansu su riƙe wannan sannan kuma gawohinsu aiwatar da wannan sai dai ana koya musu ne li radu alaiha don su goge su saba kawai ma ba don wato a ce a masa wani abu ba sallah ce kurin in ya kai shekara 10 in ya ƙi ko bai balaga ba to za a ɗauko kirhu a ɗaga masa in ka ƙi za a tsatsaula maka a dinga yi masa barazana shi kenan ya isa dan tsaula masa ita dan ya tashi ya salla to wannan shine mukallafi kenan idan kuma yana da hankalin sa ba tabu tabu bane ba shara shara bane ba kuma hukaci bane tubara indai akwai cikakken hankali shikenan balaga ta zo masa kuma takalifi ya hukansa fa anan takalifi dama shine nauyi shake cha mukallafu bi fatahi lami lamun ai masa fata shine mukallaf mutun kenan mukallifu kuma Allah kenan dan shi dora masa nauyin mukallifu Allah kenan ne dora nauyin mukallafu wanda aka dora wa nauyi shine sai to me isa ake sanye wannan duwan wanda yake mai ninki biyu wanda yake da muqaddima sugura da kubura misali yanzu wani lokaci ne dare ne ko in aka samu wayansu awanni kuma shaga rana ce fashe dare baya da woma ko rana ma ba ta da woma kuma yanzu gashi damuna ce da zaka dinga laftarwa da rana to kuma aka samu wasu watanni sai kaga sauro ne zai rufe gari sai mu kuma kun sanyi ta dinga neman burguna sai dai anada sai dai na mutane su rauta karfi da yaji sannan an aka kwana bi kuma sai gana ta faman neman muhuci ana ta kunna fanka ana kunna kaza kaza to wannan anan ake fidda muqaddima sugura da kubura ma'anar wannan shine duk abin da yake wannan doran kasar canjawa yake canjawa yake ka gani al'alamu mutagayyir canjawa yake kowa ya san wannan to in ku zai canja fa ku kullu mutagayyirin hadisun kai farare ne shikenan an gama duk abin da zai canja ko farare ne Allah shi ba ya canjawa in kaga daukaka to sai kuma kaga saukewa saboda haka duniya min adataha tukhwidul ali wa tu'li safala sai duba wannan daukaki sai ta mako shi kasa sai ta dauko adana ba ko sai ta daga shi sama to kaga ashe ba ba Allah a ciki ko ne farare ne wannan faruwar ta sa ita ce za ta nuna maka akwai wanda yake tafi da wannan to sai ake samun hujja ta cewa Allah subhanahu wataala ya bambanta da dukkanin abin da ka sani na halitta shine a cikin ayatul kursi yace shine al-hayyu duk wanda ba shi ba in dai mai rai ne to busa masa amma shi kadai ne ba wannan ba kuma ko ne mai ran da babu kuma daga baya zai tafi ya kare to shine nasa ba farko ba karshe kuma busa masa ake ba hayatun zatiya shine duban da ake so mukallafi yayi to zai dinga gane ubangiji ya bambanta da dukkan sauran halitta to sai ce kai yastafida ba dan komai ba aka ce haka sai dan ya fa'idantu min hadai dalili daga tafarkin hujja hadi kenan tafarkin hujja ya zama hanya ce zai bi ta dokar ya samu dalilin da zai sama min an yanzu samu tafarkin me zai ma'arifatul musawwir al jalili sanin al musawwir ubangije mai suranta komai al jalili madaukaki dama shine huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna komai sai ya suranta shi amma shi zai kage shi in ya kaga kuma sai suranta in ya suranta ko sai halitta kaga duk wanda ya kera wani abu a duniya ba musawwir ba bari ubani dan haka in kaga ka tafila wanda yake aiki da ita in kaje ka ba a hankali sai kaga wata fara da take da irin wannan shi wanda yi wannan ka tafila bai isa ita ba ki kirkire ta ya zama bari'u ya tsara mata komai sai ya gani gurin bari'u sai ya dauko a duba ta a ga da me take da shi to sai a kera akan wannan in kaga jirgin dan karo wanda yanzu yaran yanzu da baho su suke cha jingin dandade jirgin dankaro in ka ganshi za ka ga akwai halitta take da wannan irin abun iban sharan nan firwa za ka ga akwai mai wannan in ka ga hon na mota ko wani abu na amo to ba wanda aka kirkira sai an je gonaki an kamo kwari da koke-koken su su ake sakawa sai a cira to sai a saka wannan to shine al-bari'u shi ke kirkirar abun kuma shi zai suranta shi sannan ko shi zai halice shi mutum shi ya kirkiri mutum yayi masa zubi ba irin na sauran halitta ba an basa ruhi an masa jiki wannan ruhi na irin na mala'iku ne wannan kuma jiki irin na dabbobi ne sai aka hada masa da shi yake daukaka ya wuce komai daraja da shi wannan zubin da aka yi masa yake faduwa zama asfala safilina karshe kare a wuta Allah ya kiyaye mu to shi ya tsara haka subhanahu wataala ya kirkira sannan kuma sai suranta sannan kuma ya halitta shi yasa yake cewa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ko yayi so yayi shikenan la ilaha illa huwa al-azizul hakim shine azizu kuma shine hakim mai hikima musawwiri kenan khali kuma shine zai halicci abun kawai yace zama shikenan ya zama kuma abun mamaki nasa subhanahu wataala in aka zo kwayoyin halitta na duhu sukan zama kwayoyin halitta miliyoyi ga sa haka in kauna za a yi kawai su ne amma shi ya ware wa'anda za su zama su ne halittun ji ya ware wanda za su zama su ne na gani ya ware na tunani ya ware na kurci ya ware na ɗanɗano ya ware na shaka ya ware na motsi kowace zai da su ya wawware haka ba kawai haka yake so ko ne haka zai zama ba sai an ce masa ba tunda haka yake so duk wata halitta kawai za ta ware ta fara wannan aikin haka za ta hadu sai halice ta akan wannan shine al-musawwiru sai suranta ya komai kuma ya fito da kamar da yake so sai ga an halice wani abu kamar da masa ga ganta rakada rabbi rabbi rodi rodi haka kurin iso iradarsa ta so sai ga dawo su an yi shi sai ga tsuntsu dala sai ga zale da dan sarkin tsuntsaye ko ne ga irin yanda yake son sa kawai shikenan wata sai mata karfi ya bata farauta ya kuma dora ta akan sauran sun fi ta girma sai ga fitun kumbauna adawa zai ga zakin yakuta ta murkushe shi saboda shi ya tsara haka ya kuma bata wannan nasarar shi kuma janye masa wannan sai to abin da sake so ai duba kenan sai ka samu tafarkin dalilin da zaka san Allah al-musawwiru mai suranta halitta al-jalili mai iko to wata dima inna nafsuhu da wannan ne ran mutum za ta nutsu lamma salim yayin da ya kubuta min warqatil jahali daga halakan nan ta jahilci walil haqqi alim kuma ya zama ya san gaskiya to wanda ya san gaskiya ya kubuta daga halakar jahilci zai samu kwanciyar hankali in mu sai samu ilimi shikenan sai mu zo nan ga wanda za ta ji maganar wanda ba shi da wannan ilimin yanzu ne sai ya canja shi imaninsa kamar rafiye ne dan sai a cire masa amma wanda ya samu dalili kamar kunshi ne na lalle in ya kama fata shikenan to shi yasa ake son a samu wannan alhamdulillah so gashi lokaci saboda yanayi amma duk da haka nake ga mun zo munasaba yau daya ga watan al-muharram shekara ta 1444 an samu 1444 shine abin da za a dinga rubutawa kenan to ita shekara da ta shigo sabuwa abu na farko da za mu fara la'akari da shi shine rayuwa babban rabo ce. Duk wanda yake da rai yana da rabo, zai iya gyara abin da ya ɓaci, zai iya daɗa abu mai alheri ya kuma ta gina shi. So da ka mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ja ranmu muka ga wannan. Waɗansu sun abin ya taho, waɗansu duk ajiya ba su za su ga wannan ba, duk an janye su da ajalin da aka ba su kenan. Na haka ita rayuwa abin lura zango ce da ita, kamar yadda tafiya take da zango. In mutum zai tafi gari kaza, zai zama na akwai taku, tun daga taku ɗani kamu gaba har a kai ga kilomita mil, akwai farsaki, akwai marhala. Haka za a yi ta tafiya a auna suke, to haka shi ma rai a auna yake. Sai sa Shauƙi yake cewa da katu kalbil mar'i ka'ilatun lahu innal hayata da ka'iqun wa sawani. Buga zuciyar mutum agogo ce, tana gaya masa rayuwa da ka'iq, wato minti-minti ce, wasawanin da kuma sakan-saka. Haka aka auna duk lokacin da ta buga tak, kowaye tun mere isan ya matsa daga duniya kusanci lahira, duk bugawa da koyaushe ta buga mun nesanci duniya, mun kasa kusantar lahira. Ana ganin awa ɗaya ta zo, shi kenan mun rasa awa ɗaya a rayuwar duniya, mun ƙara ba ta guri, mun ƙara kusantar lahira. Saboda tun daga fitan nan fashi awo ne, a zo maganar sakan, minti, awa, wuni, kwana, mako, wata, shekara, har a kai ga ƙarni. To duk a auna ne, kowanne aka yi, in aka kwana ɗaya to rai fa ya tafi, in aka yi mako rai ya tafi, ana ta zare shi kuma zara ba ta barin dabi. Haka 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 abin yake tafiya. To saboda haka yanzu Allah ya mana alfarma, ya ja ranmu, mun ga ƙarshen shekara ta 1443, yau mun shiga ta 1444. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da ya wajarce mu sai mu zama masu hankali da tunani irin na musulunci, wanda Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. To wannan tafiyar dare da rana ita ce ta kawo shekara ta cika. Ita kuma shekara ko ta zama ta shamsiya ko ta zama ta kamariya, ta shamsiya ita ce wadda ake amfani da wuni-wuni, rana ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi. Wani ita ce ta kalanda wadda ake haka albashi da ita. Ita kuma ɗayar da kamawar wata, da kama yana jinjiri yana girma-girma har ya cika kuma ya dinga koma baya har ya mutu wani ya kama. To ita kuma ita musulunci ya zaba, ita ce da na binni da na karkara, da malami da wanda ba malami ba, duk ɗaya ne. An tsara abu ne mai sauƙi, addinin fitra ne aka tsara a yi wannan. To Annabi alaihi salatu wassalamu ya hijira daga Makka ya koma Madina. Ana yin abubuwa haka sai sahabbai suka ce ya kamata a dinga rubuta abu a san yaushe aka yi. Daman duniya takan yi irin wannan, wani abin da a ce an faro shi an yi kaza bayan dufana da shekara kaza, wani abin ce kafin dufana, wani ce bayan kaza bayan kaza. Da sahabbai suka taru akan a nemi a haɗa abin da Annabi alaihi salamu, to dai sai suka yi ittifaki akan hijirarsa alaihi salatu wasallam daga Makka zuwa Madina ita ce fasil, wato abin da ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, da ita ne musulunci isama ya fito fili. Duk abin da za a yi daga nan aka yi, so da aka yi amfani da ita. To sai suka yi amfani da al-Muharram, can ya kama shekarar musulunci ta cika kuma sabuwa ta shiga. To yanzu ya kama ta shiga din. To abin da yake kanmu, wannan da ta wuce wata 12 mun yi faɗi tashi, mun yi maganganu, mun yi sauraro, mun taka mun je, mun yi mu'amaloli iri-iri. To abinda yake gabanmu shine yi wa kanmu hisabi, menene muke a cikin wata 12 wanda Allah haka yake so mu yi, wanne ne muka yi wanda shedan da san zuciya ne yake so mu yi? Sai mun yi wannan abinda Allah yake so mu yi, to sai mu gode masa kuma kokarin yi kokarin sai tabbatar da mu akai. Wanda ko ba shi yake so ba, to sai mu kokarin yin istighfari da kuma tuba, kuma roƙe shi kar ya bari tuban mai zama na muzuru, a sa tuban mai zama zarabunu, ba za mu sake komawa ba. Wannan shine abin da yake gabanmu yanzu a wannan shekarar ta wuce, muhasaba da muraja'a da kuma istighfari. Sai kome wa junanmu afuwa duk abubuwan da suka faru a tsakaninmu, manya da yara da talakawa da masu mulki, to sai wa juna afuwa, sai a rufe wannan shafin. Saboda kiyama in ta zo, an riga an rufe shafin da yanda Allah yake so, to zai zama matsala ba. Ita kuma sabuwa wadda ta shigo, abinda ake da bukata a gurinmu da farko shine mu gode wa Allah da ya raya mu ya kawo mu cikinta. To sannan sai komi shiri, shiri na rayuwa akan kowace irin harka, akan ilimi ne, akan mulki ne, akan kasuwanci ne, akan kula da lafiya, duk abin da ka sani, to akwai buƙatar shiri saboda fuskantar rayuwar a wannan shekara. Sannan kuma in an yi shirin sai kuma a samar da plan, plan yanda zaka tsara yanda zaka yi nasara din tukunna. Akwai buƙatar wannan. Da yawa mutane in ka tare mutum a hanya ka ce mai ka tana da saboda gaba, sai ga ya rude, ba abin da ya shirya, ba abin da ya shirya. Tanadi wajibi ne, yanzu muna da tanadi. Yanzu da wani abu zai zuwa ce an rufe gari ba a fita, duk gidaje galabaita za a yi, ba mai tanadin komai, ba mai. To kai buƙatar tanadi na rayuwa, na abinci ne, na menene, jiddi abin da ka sani ya zauna akwai shiri na cewa ko ta kwanan abu ya zo muna da kaza, shi kenan. Yanzu muna zaune, abokan zamanmu a ƙasar nan suna nan, duk abin da muke da shi na noma suna can suna yi, suna ta bunƙasa shi bil haƙƙi, kuma da talakan da gwamnatocinsu suna nan suna ta yi, dabbobi suna nan suna ta saye na nan, suna zuwa can suna shiryawa. Mu kuma nan muna ƙin juna, muna sai ha'inci a tsakaninmu, muna cin amana a tsakaninmu, muna rushe kanmu. To ran da komai nasu ya kammala, da za a waye gari wani bai taso a ƙasar nan, to mu ne za mu sha wahala. To da ba mu yi tunani ba, wala a gwamnatancenmu, wala a talakawa, don na tabbatar babu wani shiri da ake wa mutane na cigaba wanda za a ɗora su saboda gaba a gina su a kai, ba ma yi. To akwai buƙatar shiri da fuskantar rayuwa da gaskiya, sannan akwai buƙatar jajircewa wadda yanzu ita muka rasa. Duk abin da yake na jajircewa yanzu babu shi, wala malami, wala ɗalibin ilimi, wala wanda baya cikinsu baya jan hankalin mutane kansu jajirce. Sai dai duk abin da aka zo akwai a mutane cuya da san jiki a ce shi za a ɗaure wa gindi, kowa ba zai tsaya jajirce yi abin da ya kamata, ce ai za ka sha wuya ika za bar kaza, shi kenan. Akwai buƙatar jajircewa da tsaya da fuskantar rayuwa da gaske, wannan a gabanmu yake. To sannan an yi kuma sai an yi ikhlasi da gaskiya za a yi, babu wata almundahana duk abin da aka saka a gaba. Wannan zamani namu duk magabatanmu mun ga sun tafi akan wani abu da haƙuri suka yi, cewa sun gane mutanen yau ba sa son gaskiya. Duk wanda za ka ga gaskiya to sai ya rufe maka abinsa, sai ya gama shirinsa kaf, sannan ka sani a lokacin da ba za ka iya komai ba sannan ka san abin da ya shirya kina biya kare sannan in ka ga mutum ya bi gaskiya ko qur'ani aka ja sai in ya tabbatar eh daidai da san zuciyarsa wallahi in bai daidai da san zuciyarsa ba ba zai bi ba yo halin da muka shiga kenan saboda akwai buƙatar ikhlasi ya zamana duk abin da yake zukatan mu shine a harshen mu abin da yake harshen mu shine a zukatan mu ba mu dinga rayuwa da almundahana ba mu shirye wannan sannan mu roki Allah subhanahu wataala ya taimake mu saboda ka wannan roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara da muka shiga ta zama shekara ce ta alkhairi da bude ga al'alamin islami gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara halayen musulmi na cikin Najeriya ya gyara halayen musulmi na duniya gaba daya wannan baici da tabarbarewa tun daga zukata da kuma al'amalolin mu da tunanin mu da suka gurbata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kinsa mu me da muke zarsu da muna roƙon ubangiji subhanahu wataala musibu da suke hadin kasar nan suke damun kasar ubangiji subhanahu wataala iyaye mana Allah ya tadarukin mu da afwa yafe mana ya gafarta mana sannan ya baddala mana daga tsoro zuwa aminci daga tsakuntsan cikin kunci zuwa yalwa daga talauci zuwa wadata daga kin juna zuwa kaunar juna daga kwarewa juna wato baya zuwa daurewa juna gindi da hadin kai Allah taimake mu da manan bai sa mata albarka da kuma kade mana dukkan wani abin ki annobobi da suke ta faruwa Allah iyaye su yanzu suna ta magana wata cuta wata kan dabburi ta fito sun saka Najeriya a ciki ana nan da fara zama emergency a kasashe ana ta kama mutane ubangiji ya raba mu da ita ka kore ta mutun tunan tashin hankali Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah kai mana magani kuma Allah ya sa muna daga cikin masu babban alheri da babban rabo a cikin wannan shekarar mu Allah ya sa yanda muka ga farkon ta lafiya Allah ya sa muna da garzikin ganin karshen ta mu shiga wata shekarar lafiya wato cikin albarka da alheri sannan wana nufi islamin wa izzin wa mana'a Allah ya gafarta mu gabatan mu baki ɗayan su Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya sada su da Annabi alaihi salatu wassalam Allah ya hore musu karamar lahira Allah ya shigar da su aljanna ibon farko ayarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu kuma roƙon Allah wannan addu'a da muke musu mu Allah subhanahu wataala ya sa mu a ciki Allah ya shirye mu Allah ya maimaita mana qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
إذا متن يبلغ با تودا ابن دا اكي مسا بزي راما با ايوا تو الغا تما لا يز كما ابن دا اكي تشكي idan wata hatsaniya ta faru ko wani abu ya faru ko mutun ya dauki kayan wani haka to maimakon a ce an je gaban hukuma sai a yi ta duka karshe har ma mutun ya rasa ransa irin wannan halin da muke ciki na yanzu Allah ya tunana wannan jan hankali za a yi domin mutane su fahimci kuskuren wannan abin da ake maimakon a daure a kai gaban hukuma a'a sai kawai kowa sai ya zauro abin duka karshe mutum sai ya mutu
abin da farko shi ne abin da hankali ne babu in ana hankali ake bukata sai an ba mutane tarbiyyar hankali da duk abin da izo ba za ka yanke hukunci a kansa ba sai ka bi ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sannan la taqhum wa laysa laka bihi ilm sai an ba mutane wannan tarbiyyar sannan za a kubuta daga wannan amma in babu wannan tarbiyyar ta hankali duk abin da izo sai mutum ya auna to ba za a daina wannan Allah ya taimake mu sai lokaci ya faru an samu nutsuwa tun yanzu lokaci ne ya kure kuma hadiri ne sai a bar shi amma an samu lokaci sai a kuwa cikin karatun Allah za a zo da za a magana hankalin da yanda ya kamata a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.